أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيو أشرن دبيو جوة رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا تريه دو دا تلاتين دا دا ودوان رانا تيدي دي دا دا واتو أيكي ننكو a yau ɗaya ga watan tara na shekara ta 2010 ta miladiya za mu ci gaba da darasinmu na tafsir amma akwai tambayoyi da aka aiko na farko dan Allah menene ingancin forex trading cinikin forex wato wannan nau'i ne na ciniki yanzu da ake yi ta computer cinikin kuɗi ka'idar musulunci shi ake ce ma sarf canji tsakanin jinsin kuɗi da wani jinsi daban wanda yake ana buƙatan sharadi guda biyu shine at-tanajuz ya zamanto a yi shi a lokaci ɗaya ba tare da an samu jinkiri ba wajen ɗaya daga cikin jinsin abin da ake cinikin a kai sawa'un kuɗin sayarwar ko kuma kuɗin sayan sharadi na biyu kada a samu at-tafadul a cikin jinsi ɗaya fifiko wato kada ka canza naira da naira da ƙarin farashi wanda yake yanzu in sallah ta zo za ka ga ana yi masu son sayan sababbin kuɗi mutum kana son a baka sabon kuɗi naira 50-50 na raba ma yara yawan sallah sai ka je ka biya 10,011 a baka 10,000 to wannan haram ne domin ba a samu an samu tafadul a cikin jinsi ɗaya amma idan jinsin ya saba to za a yi ciniki yanda aka so naira da riyal ko riyal da dala ko naira da dala ko naira da euro wani zaka iya sayarwa a naira da dala daya naira 151 ko a naira 151 da rabi ko naira 152 yanda dai ya kama duk yanda kuka yi dace tsakanin ku wannan ya halatta da indai da sharadin an yi shi hannu da hannu ne hannun kuturu da makawo shine ake cewa at-tanaju wannan ko dalilin wannan shine hadisai da suka zo daga ciki akwai hadisin Ubadah bin Samit da hadisin Abi Sa'id al-Khudri na wanda ya tabbatar da hanin riba yace adh-dhahabu bil-dhahab wal-fiddatu bil-fidda wash-sha'iru bish-sha'ir wal-qamhu bil-qamh wal-milhu bil-milh wat-tamru bit-tamr mithlan bi-mithlin yadan bi-yad to wannan shine ya tabbatar da wannan sharadi to wannan ciniki na forex wanda aka yi za a baka a cikin internet ake yi wanda akwai program da ake yi kana dubawa kana ganin tashin kuɗi kana ganin kana da ɗan kuɗinka da zaka sa wanda zaka sa su a cikin dala idan ka ga kuɗin Japan ya tashi akan dala sai ka sai kuɗin Japan yayin da ka ga ya zamanto kan cewar wato idan kana da dala kai kuɗin Japan yayi ƙasa dala ta tashi akan kuɗin Japan sai ka je ka sai kuɗin Japan da araha yayin da kuɗin Japan sun so matashi sai ka sayar da su wannan bambancin sai ya zama to shine ribar ka to idan wannan aka tsaya ana yi kaga ya cika sharadin dukkan sharadin canji an samu tafadul saboda jinsin ya saba dala da kuɗi da yen kuma an samu tanaju a lokacin nan ka saya a lokacin aka baka aka mayar maka da kuɗin ka daga dala ya koma yen ka canza ya koma daga yen ya koma dala to amma abin da yake faruwa a cikin cinikin forex na wannan shine kan cewa za a ce idan ka sai idan ka aje dala 10,000 alal misali to za a baka damar kai cinikin dala 150,000 alal misali kai dala 10,000 ka aje amma za a ce za a baka damar kai cinikin dala 150,000 tunda ba za a zo a ce ana neman ka da dalan nan ba saboda haka sai ka zo kamar abogi za ka yi wannan dala 140 din da aka ƙara maka kamar abogi ne wato an haifan maka da kuɗin sun haihu daga ina suka haihu ba san daga inda suka haihu ba to amma a maimakon wannan damar da aka baka akwai kuɗi da za ka rinka biya ga broker ga wato ɗan kamashi wanda za ka rinka biyansa iya gwargwadon abinda aka baka majin din da aka baka damar kai cinikin iya gwargwadon yawan wannan kuɗin da za ka rinka bayarwa to wannan jinsi ne na riba domin ya baka wannan kudin da aka kara maka bashi ne aka baka duk da baskira shi bashi ba bashi ne aka baka wannan kamashin da kake bayarwa shine kudin ruwa da kake bashi saboda ka gari ba ta shiga ciki sannan kuma wannan ma idan ya zamanto cewa daya janibin ya ba wato akwai janibin da ake ce ma futures ko kuma forward wato ya zamanto kana tawaffin ka ce ka sai dala ta December a yanzu saboda ka san cewa a cikin December cikin watan December ana tsananin sanyi saboda haka farashin petrol zai tashi idan farashin petrol ya tashi kasashe da suke cinikin petrol sau da yawa kudin su a dala yake saboda haka dala za ta yi karfi saboda haka dala za ta tashi to in ka sai dala a wannan lokacin in ka sai dalar wannan lokacin kamar wato ka samu karfi ga na wanda zai zo ya ce zai sai dala a wajenka zai sai ta da tsada saboda haka kamar ka tsare farashin dala tun a yanzu a cikin wannan wata na tara ka sai dalar wata nan uku watan sha biyu to wannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin kudi illa yadan biyat kaga an samu ta'khir ba yi shi yadan biyat ba kamata yayi a ce in zaka sai dala ka sai ta yanzu kada ka ce zaka sai kamar yanzu wadansu alal misali ka san zaka tafi umra cikin ramadan sai tun cikin watan sha'ban sai ka zo ka ce nawa ce dala yanzu a ce ma ai nawa ce riyal a ce a yanzu riyal naira 39 ce ka ce to a zan sai riyal 10,000 ga kudin riyal 10,000 amma ba za ka bani ba sai cikin watan azumi 15 ga watan ramadan lokacin da za ka karba 15 ga watan ramadan kaga an yi ciniki watakila yana da bukatar kudi a lokacin lokacin da riyal ya koma dubo ya koma naira 42 sai ya ji nauyin ya fito da riyal 10,000 din nan ya baka yaga kan cewa duk da yayi bukata ta riyal 10,000 40 wato 1400 da ya karba 1330 yanzu idan da zai sayar da wannan riyal din 1420 zai samu saboda haka yayi zai kamar yayi asarar 30,000 sai munakasar ya baka wannan to kaga shi yasa aka hana wannan saboda wannan jinkirin da ake samu zai iya bude kofar rigima kuma wannan 30,000 din da ya samu wannan zai zama tori bane in zaka sai kudi a lokacin zaka sai a baka shi saboda haka abinda ake a cikin forex a cikin cinikin forex haramcin yana zuwa ta waɗannan fuska guda biyu ta fuskar margin da ake bayarwa da kuma ta fuskar cinikin gaba futures abinda ake ce ma futures to yawan lokaci sai ga idan ka sai wannan cinikin kace ka sai dalar December ita kanta wannan sayan da kai kaga ba biya kai ba ko biya ba za kai ba kawai zaka ce ne kamar cinikin larabawa ne a bai'ul mulamasa kace daga ka shafa shikenan wannan ya zaman to naka ko kuma cinikin da ɗan kauye suke yi a kasuwa daga mutum ya zo da kaya sai a je a taba shi to shikenan wannan ya zama nasa to shi ma in ka sai wannan alƙawarin da kai cewa zaka saya shi ma cinikin sa ake shi ne ake cewa options cinikin options shi ma kansa cinikin sa ake ka gani ba kuɗi bane ba kadara bace ba komai bane kawai figa ne takarda ce kawai ba ma takarda ba electronic signal ne da aka shigar a cikin computer ake cinikin sa a samu kuɗi akan wannan ba dole ne ya zama to kan cewa an yi rigima ba a duniya a tsiyace waɗansu su tsiyace waɗansu kuma su samu kuɗi ka samu kuɗi saboda duk cinikin bogi ne duk shari'a ta hana wannan haramun ne saboda haka cinikin forex ya halatta in ya cika waɗannan sharadai idan zaka je ka bada kuɗin ka kana da dala 10,000 ka je kai wannan program din da dala 10,000 ka sanya a cikin account in ma za a caje ka wani kuɗi a caje ka na hidimar da ake maka na baka waɗannan ma'lumat din cewa an yi maka program din kai amfani da wannan program din da yake nuna tashin kuɗi da kasan sanye so ka zauna a jikin computer kai awa 12 kana kallon yadda dala take tashi akan yen daga kaga ta yi kasa ka sayar daga kaga ta yi sama ka saya ka rinka samun ribar ka a hankali idan kai wannan ya halatta wa halallahu albay'a wa harrama riba amma in ba haka ba sauran yadda suke yin abubuwa na cinikin forex wannan bai halatta ba kuma gashi nan yawanci abin da yake sa mutane suke mummunan asara kenan lokacin da kasuwancin kwan Najeriya ta rushe ai masu wannan cinikin da yawa su zo su rushe shi yasa ka daina ganin tallan da ake yi da ko ina a garin nan around za ka ga ana cewa ga taron ƙara ma juna ilimi nan taron horarwa ne yadda ake cinikin forex kullun ka ga an yi wannan taron a karbi a ce register 30,000 register 1,000 har sai da ya kai 40,000 dan akwai amma ga yadda zaka samu kuɗi cikin lokaci dan kankani duk an daina wannan saboda me saboda bogin ta bayyana duk da makarya banza ce cin dukiyar mutane bil batil ne da ya za a ce kai cinikin kudin da babu shi saboda wai ana tanin baka taba zuwa kace kana neman wannan dalar ba saboda haka sai kaga ana cinikin wato kudin da yake ya fita hankali saboda me saboda kawai haifar su akai daga abinda ake cema fiat money daga iska kamar iska ce kawai ake cinikin ta babu ta saboda haka dole ne da ma kaga irin wannan a samu a tayar tayi bindiga ba abinda yake faruwa kenan na'am stock exchange shi ya halatta shi ma idan ya zamanto cewar babu margin a ciki in babu margin yadda za a ce a baka kudi ka rinka sayan share sama da kudinka kai in ka ajiye 100,000 sai a ce to shikenan zaka iya sayan share miliyan 1 to ina aka samu wannan karin kudin a ce a wannan ai saboda ba za a zo a nemi ka bayar da kudin ba saboda haka kamar an baka dama ne kawai to wannan damar a maimakon ta da za a karbi wani abu a wajen ka wannan kudin da za a karba riba ne saboda haka bashi ne aka baka ake kuma karban riba akan wannan bashin kuma wannan duk shine yake kawo rushewar kasuwannin mu sannan wannan yace da Allah akwai nassin da ya nuna gurgudan nisan da za a wuce ta gaban mai sallah ba tare da samun zunubi ba naji wasu mutane suna cewa gurgudan nisan inda zai sa goshi in yayi sujada babu wani nisa da aka sanya illa hukuncin al'ada domin abinda takdirin sa bai zo ba a cikin shari'a ana komawa ya zuwa ga al'ada idan ya zamanto cewar mutum ya kai nisan da wanda ya wuce ta gabansa ba za a ce ya wuce ta gabansa ba a bisa hukuncin al'ada to ba za a bashi hukuncin mai wucewa ta gaban mai sallah ba kamar alal misali mutum yana sallah a wajen masallacin nan bai sa sutura ba kai kuma ta cikin masallacin ka zo ka wuce daga kudu zuwa arewa za a ce ka ratsa masa sallah haka ba za a ce ka ratsa masa sallah ba duk da cewa bai sanya wani abu ba ko da a kaddara kan cewa babu bangon nan da ya masa sutura yana waje ne kawai ko kuma yana can bakin office kai kuma ka fito daga masallaci za ka ketare ka fita kofar nan ka fita ta filin sukuwa ka ganin wajen ba za a ce ka ketare masa sallah ba a bisa al'ada amma kaddarawa da cewar wato iyayen da mutum zai sutura ne wannan ba shi ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam an ce tsakaninsa da sutura gurgudan yanda akuya za ta iya wucewa wato yana kusantar sutura domin an ce mutum ya kusanci sutura dan idan mutum ya zo zai tsallaka ta gabansa tsakaninsa da suturar in ya mika hannunsa zai iya tsare shi amma in ya zama to bai sanya sutura ba to in dai a hukuncin al'ada za a ce wannan ya wuce ta gabansa ko da ya kai sahu biyu da ke gabansa bai halatta ka wuce a ta gabansa ba na'am tsawon takobi a tsawon takobi wannan tsawon mashi wannan tsawon suturar ne da ake sawa amma tsawon takobi wato inda zaka iya saran sa tunda an ce ka yake shi a duk wannan ba shine ba alhaqiqa shine ana komawa zuwa ga hukuncin al'ada ne hukuncin al'ada yanda ake ganin cewa idan mutum ya wuce ta gaban mutum ba za a ce ya ketare shi ba wannan yace menene wannan hukuncin wanda yake sifanta Allah da abinda bai kamata ba amma a cikin zuciya yake bai fito da shi daga bakinsa ba kuma yana ta roƙon Allah ya yaye masa dan Allah ya ce a taya na addu'a Allah ya yaye min wannan hali da zuciyata take samun kanta a ciki saboda ina jin kamar nayi shirka da Allah wannan yana daga cikin waswasi da yake zuwa shaitan yake zuwa ma bayan Allah wannan kuma sarihin imani ne yake sanya ka ke cikin wannan damuwa Allah ya kara maka imani ya kara tabbatar da kai ka ci gaba da yaki da zuciyarka idan irin wannan zaton ya zo maka irin wannan tunanin ya zo maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da bayi kan mutum ka ce amantu billahi wa rasuli nayi imani da Allah da manzansa ko kuma kai la ilaha illallah kai kalmar shahada sahabbai sun kai kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kan irin wannan yana zuwa musu yace ya rasulullah mukan ji mutum tunani yana zuwa masa a ce ya furuci da wannan tunanin gara an kashe shi yace kuna jin wannan yace yace wannan shine sarihin imani shedan yana zuwa domin ya jefa maka wannan shankar saboda aka ka rinka yaki da zuciyarka kuma Allah madaukakin sarki ba zai kama ka ba da abin da ya zo maka na wannan sifar da abin da ya zo maka na sifanta wannan idan dai kana yaki da zuciyarka amma idan ya zamanto kan cewar ka biye ma wannan har ka yi zance da shi da wani to wannan shine a laifi yake a nan ne laifi yake a annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsuha ma lam tatakallam aw ma lam tatakallam aw ta'mal aw kama qala alaihi salatu wasalam allah ya fi ma al'ummata abinda zukatan su suka yi zance da shi matsawar ba su magana ba kuma ba su aiki ba saboda haka kada kai magana kada ka faɗa abin kuma kada kai aiki da shi in kai wannan Allah madaukake sarki ya yayi maka sannan kuma ka ci gaba da addu'a kan Allah ya yayi maka idan tunanin ya zo maka ka ce kai imani da Allah kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata ta ce to ta ce mata addu'a bisa wata bukata da wata larura ta to Allah ya yayi mata Allah ya biya mata bukatar ta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما
الله تعالى yace fa bi zulmin min alladhina hadu saboda zalunci daga wadanda suka zamanto yahudawa wadanda suke yahudawa haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum sai muka haramta musu tsarkakan abubuwan abinci wanda da sun kasance halal ne a gare su wanda da an halatta musu wa bi saddihim an sabilillahi kathira kuma saboda kawar da mutane da suke yi daga tafarkin Allah da yawa wa akhdhihim ar-riba kuma saboda cin su gani ga riba wa qadnuhu an al-hali kuwa an hana su cin riba wa aklihim amwalan nasi bil batil da kuma cin dukiyar su da cin dukiyoyin mutane da suke yi ta hanyar ƙarya ba da haƙƙi ba wa atadna lil kafirin minhum azaban alima kuma haƙiƙa kuma mun tanadar makafirai daga cikin su mun tanadar musu azaba mai radadi Allah ta'ala yace saboda irin manya-manyan zinuban da Yahudawa suka aikata waɗanda aka ambata musu wanda aka ambata a cikin ayoyin da suka gabata Allah yace sai muka haramta musu dadadan abubuwa masu tsarki waɗanda da halal ne a gare su wato sun kasance wato abubuwa da sun halatta a gare su sai Allah madaukakin sarki ya haramta musu su domin ya tsananta musu ya zo a cikin shari'ar su ya zo musu da tsanani saboda me saboda zunubansu saboda laifinsu shine wanda Allah ta'ala yake cewa wa alal ladina hadu haramna ma qasasna alayka min qablu wa ma zalamnahu Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yahudawa mun haramta musu abinda muka kissanta maka shine a cikin suratul an'am inda Allah yake cewa wa alal ladina hadu haramna kulladhi dhufrin wa min al-baqri wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma aw al-hawaya aw ma ihtalata bi'adhab dhalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun Allah ya ce ga yahudawa mun haramta musu dukkan wani dabba wanda yake da farce da kofato to shine aka haramta musu cin naman raƙumi wa min al-baqri wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma daga cikin daga wato dabbobin wato shanu da kuma awaki muka haramta musu cin kitse haramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma sai dai abinda ya zamanto a kashin baya ne na wato waɗannan dabbobi ko kuma kitsan da ke tare da kayan ciki ko kuma abinda yake ya haɗu tare da nama ta tare da kashi sune shine kadai wanda aka halatta musu amma in banda haka duk wani kitse to haramun ne saboda haka in suka yanka yanda za su cire kitsan daga jikin dabba shi kansa ya zamanto mashakka a gare su kuma Allah ya sanya wannan shari'ar su ne domin me domin zaluncin da suka yi da manya-manyan zunuban da suka yi Allah ta'ala ya ce fa bi zulmin saboda wannan zalunci mai girma wanda ahlul wanda yahudawa suka yi sai muka haramta musu dadadan abubuwa wanda ya nuna kan cewa yayin da mutane suke saban Allah Allah madaukakin sarki yakan sanya musu tsanani a cikin shari'a kamar yayin da suka zamanto masu bautar Allah ne sai Allah ya sauƙaƙa musu a cikin shari'a yana daga cikin wannan tsananin sai kaga koda duk da shari'a ta zamanto cikakka idan mutane ya zamanto cewa suka kirkiro hanyoyin sabo ba da gaske suke ba wajen bin Allah sai Allah ya sallata musu malamai akan su masu tashididi da komai suka ce zaki sai su ce haramun ne kuma malaman su dada su kasa samun musu mafita bayan kuma ga Allah ya sanya mafita a cikin shari'ar sa amma sai Allah ya toshe basiran malaman ya toshe basirar su ya zamanto cewa ba su sauƙaƙa ma al'umma ba sun tsananta ma al'umma ya zamanto duk wanda zai bi Allah sai dai ya zamanto ya bi Allah a cikin mashakka ya zamanto addinin ya zamanto masa hukumi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yayi ishara ga wannan a cikin fatawoyinsa cewa yana daga cikin wato hukuma da Allah yakan yi ma malamai da mabiya idan yayin da suka zamanto kanci ba su saba ma Allah ne daga cikin jinsin abin da Allah ya mai Yahudawa yayin da ya zamanto kanci suka saba ma Allah suka shi suka wuce iyaka wajen saban Allah jalla wa ala sai Allah ya tsananta musu a cikin addinin su to haka dalika yi shine zaka rinka ganin irin wannan fatawa din sai ka rinka ganin fatawa kaji kana jinta kaga kanci haba irin wannan tsanani babu sauki to ba wani abu bane illa Allah ta'ala yake yi mana wato hukuma da abinda hannayen mu suka tsoruruta idan muka koma ga Allah sai Allah madaukakin sarki ya sanya rayuwar mu ta zamanto mai sauki ya sanya mana albarka a cikin biyayyar mu ga addini ya sanya mana albarka a cikin malaman mu ya sanya mana albarka a cikin fatawoyin da malaman mu za su rinka yi idan kuma muka kauce ma Allah muka yi ma Allah tawaye to sai Allah madaukakin sarki ya tsananta mana kuma Allah gwani ne shi ya san irin hanyoyin da zai bi ya tsananta yayin da kuma yake so ya sauƙaƙa in aka bi shi Allah gwani ne sai ya bude mana hanyoyi na sauki daga gare shi wanda shine kadai ya san iyakar su kamar yanda yake ilimin sa ba shi da iyaka hikimar sa ma ba ta da iyaka jalla wa ala wa bi saddihim an sabilillahi kathira kuma wani abin da ya sanya Allah ya haramta musu abubuwa waɗanda suke tsarkaka ya haramta musu bayan da halal ne a gare su shine hana mutane da suke bin hanyar Allah wannan wa bi saddihim an sabilillahi kathira dinnan zai iya zamantowa wato hali ne na as-sad wato saboda yawan dauke mutane da suke yi daga hanyar Allah yawan hana mutane da suke bin hanyar Allah domin su ma bi salo yana daga cikin dauke mutane da suke daga hanyar Allah su rufe gaskiya su bayyana ƙarya gaskiyar da suke tare da ita su koye ta kamar yanda suke idan an ce su zo su karanta su kawo at-taura dan a karanta hukuncin Allah a ga abinda Allah ya ce sai su danne aya a wajen karatu dan kar a gani kun ga sun koye gaskiya kenan sun bayyana abinda ransu yake so ko kuma su canza zancen Allah min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi daga cikin waɗanda aka yahudawa akwai wanda suke karkatar da zance daga bigiransa kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta su da cewa suna wato karkata harshen su layyan bi alsinatihim suna karkata harshen su wajen zance idan suka zo karanta aya sai su canza karatun yanda zaka ji kamar ga abinda suka karanta nan ku sun canza wannan kalmar yuharrifuna alkalima an mawadhi'i suna canza suna musanya suna karkatar da zance daga ainihin bigiransa na gaskiya yana daga cikin dauke mutane da suke daga tafarkin Allah shine su rinka zayyana tafarkin jahiliya suna kawatawa mutane bin tafarkin jahiliya kamar yanda suka je suka ce ma a mushrikai haulai ahda min alladina amanu sabila waɗannan mushrikan su ne suka fi shiriya ga tafarki madaidaici bisa waɗanda suka yi imani wato suka gani suka ce ai bautar aljibtu wattagut ita ce tafi daidai bisa bautar Allah da mu'minai suke yi to kaga wannan shine ainihin isa matuka wajen dauke mutane daga hanyar Allah wato sun zamanto suna kawata ƙarya suna kawata bata kuma suna mugusta shari'a a cikin zukatan mutane. Zai iya kuma nufin kan cewa kafiran dinnan hali ne na mutane, wato da daukewar su da suke da yawa na wato da kawar da yawa daga cikin mutane da suke yi daga tafarkin Allah, wato suna kokarin yada bata da dukkan hanyoyi domin ya zamanto waɗanda ba sa bin hanyar Allah sun fi yawa bisa waɗanda suke bin hanyar Allah, wato su isa matuƙa. Kamar yadda dai za ka gaskiya yanzu duk wani babban kafar yada labarai a hannun Yahudawa take a duniya, duk wata babbar kafar yada labarai a hannun Yahudawa take, in banda yanzu da aka samu irin su Jazira din nan, da dukkan labari da za ka ji a duniya a hannun sai dai ka ji shi ta hannun Yahudawa. To wannan shine gaskata, wannan shine abinda Allah yake faɗa cewa suna kokarin wato su dauke mutane, su dauke yawa-yawan mutane, mafiya yawan mutane daga tafarkin Allah. Kuma yaya suke yi da waɗannan kafofin yada labaran? Domin su yada alheri ne ko kada? Dan su yada sharri ne? Idan ka je wajen sha'anin harkar filafilan batsa su ne a gaba, in ka je wajen harkar casino su ne a gaba, in ka je wajen harkar wato gidajen caca su ne a gaba, duk wani abu wanda yake na sabon Allah za ka same su ne a gaba. Duk wannan shine yasa Allah madaukakin sarki sai ya tsananta musu a cikin rayuwarsu. Sannan Allah ta'ala ya ce wa akhadhihimur riba, kuma saboda cin su gari ba, suna cin riba. Al-akhadh anan wajen an ce karba, to amma abinda ake nufi da shi lazimin karbar shine ci. Dan idan mutum ya karba ya ajiye, duk da yake akwai laifi amma ba kamar laifin da idan mutum ya ci ba, amma abinda ake nufi shine cin riba. Ba sa ganin akwai wani aibi a cikin cin riba. Wa qatluhu an alhali kun an hana su cin riba, domin a cikin shari'ar su cin riba haramun ne, a cikin at-taura cin riba haramun ne. Haka yazo a cikin abin nan sifrul furuj exodus da sifrul lawiyin leviticus da kuma sifrul tathniya deuteronomy, duk nassi suka zo a cikin at-taura wanda yake haramta cin riba. Saboda haka kuma sun san wannan nassin ba a shafe hukuncin sa ba. Har yanzu a kasar Isra'ila idan ka je bankuna, kamar yadda mai littafin su na tarihin Yahudawa yake ambatawa, akwai taga a bankunan su na cewa wanda yake so yayi mu'amala at-taura ga tagar sa, ai mu'amala da shi babu riba. Amma sauran bankin ku gabaki daya mu'amalar riba ake yi, amma an yi taga guda daya a kankanwa ta masu so su bi shari'a at-taura kada a ci riba. Saboda haka su kansu sun san an haramta musu cin riba, amma duk da haka ba su dauke shi akan komai ba, balle abu ne wanda yake mashhuri a cikin tarihin Yahudawa cewa su ne masu bada bashi da ruwa a ko'ina suke, su ne masu bada bashi da ruwa. Wannan abu ne wanda yake sananne, ko a ƙauye ne zaka samu ba Yahude shine mai bada bashi, baya cinikin komai, shine gursumeti, shine yake karban ajiyar wato kayan gwalagwalan mutane, a kawo masa ajiya saboda yana da katan, yana da akwatin karfe mai aminci wanda zai ajiye anan, sai ya baka takarda ita ce shaida. Maimakon mutane su rinka idan kana son wani abu, maimakon ka je ka karbo gwal ɗinka daga wajen Yahude gursumeti, sai ka je ka bada wannan takardar, ka ce gashi nan ga abin da na saya a wajenka, na sai buhun alkama kaza. In lokacin da duk kake bukatar kudin ka, ka je wajen mai gwal, ina da gwal ina a wajen, sai ka bashi. Da haka ne aka samu kudi. Asalin yadda kudi suka ta aka samu kudin takarda din nan. Maimakon mutane su rinka yawo, maimakon su rinka zuwa wajen Yahudawa suna karban zinaran su, sai suka ce to maimakon haka wannan takardar da take yawo tsakanin mu ta zamanto kudi mana kawai, ba sai an je an karba ba. To su kuma da suka kan cewa ba a zuwa a karbi zinarin, sai suka ce to bari mu buga wayannan takardun da yawa, tunda mun san ba za a ce za a zo a karba ba. Saboda haka da kudin da ba su da shi sai suka haifi kudin. In ka zo kana neman bashi, sun haifi wani kudi daban, sai su baka bashi, ka ba su riba su ci a bagas, su ci a bulis. Su ne sa Yahudawa suke wato ummul khaba'isin zalunci. Allah ya sifanta su da wannan sifar, su ne suka fara assasa banki. Allah ya ce duk wannan, kaga wannan duk zalunci ne, cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba. To kuma ba kawai cin riba kawai suke ba, wa aklihim amwalan nasi bil batil, da cin su da suke yi na dukiyar mutane ta hanyar da shari'a ba ta yadda da ita ba. Bil al batil anan wajen ƙarya, asalin al batil shine ƙarya ziddul haqq, wato rashin haƙƙi, abinda yake ba gaskiya ba, ba haƙƙi ba, to shine duk dukiyar da mutum ya ci ta hanyar haramun, domin kuma hanyoyin haramun shine duk abinda yake yazo a cikin shari'a, su an haramta musu, an haramta musu cin dukiya ta wannan hanyar. Allah ya shaida da kan cewa su kuma abinda suke ci kenan. Yana daga cikin cin dukiyar su rashawa, rashawa wajen hukunci. Sanannen abu ne kamar yanda ya gabata wajen abinda ya faru tsakanin wannan wani daga cikin musulmi da bayahude da suka yi rigima. Bayahude ya ce a je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam baya karban rashawa wajen hukunci. Rashawa, asalin ma'anar rashawa shine kuɗin da ake ba ma alƙali domin ya canza hukunci, wanda ba mai haƙƙi ba ya tabbatar masa da haƙƙi, ko kuma wanda yake da haƙƙi a bar haƙƙinsa ya salwanta saboda an ba ma alƙali kuɗi. Shine asalin ma'anar rashawa. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sanannan abu ne wajen Yahudawa, hatta wajen Yahudawa wanda ba ƴan addininsa ba, cewa baya yin wannan, baya cin wannan dukiyar, domin ya yi kuma cewa su hutu ce, su kansu a wajensu su hutu ce, amma kuma sananne ne cewa su Yahudawa suna ci. To kaga wannan yana daga cikin aklu amwalin nasi bil batil, cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba. Haka zalika yana daga cikin cin dukiyar mutane da suke yi ba da haƙƙi ba, shine idan an suka su yadda su ci kuɗin da aka bayar na Yahudawa da suka kama su ribatattu wajen yaƙi, bayan Allah ya hana su, Allah ya hana su wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqarrartum wa antum tashhadun thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alayhim bil ithmi wal udwan wa in yatukum usara tufaduhum. Idan suka zo muku a matsayin wato kamammun yaki, sai ku ce kuma za ku karɓi fidiya, bayan an hana ku yakin ku zama kuma yadda su kamammun. Su suka yaƙi tsakanin su, Allah ya ce wannan yaƙin haramun ne, kuma in suka yaƙi haramun ne su ɗauki fursuna ɗan uwansu ba Yahude su mai da shi fursuna, amma za su, sannan kuma sun ɗauke su fursuna, to yanzu kuma sai a ce a zo abu At-Taura, bayan At-Taura ta hana ɗaukansa fursuna ɗin, sai a ce to yanzu kuma a zo abu hukuncin At-Taura, a je a biya kuɗi a karɓo shi fansa. To wannan kuɗin da suke karɓa, suka karɓe shi fansa, ai dukiya ce da suka ci ba da haƙƙi ba. Tunda asali wa huwa muharramun, asali na farko daukan su zamanto fursuna din haramun ne, dan haka kudin da aka ci wajen a karbe su fansa daga wajen Yahudawa wanda bai halatta su dauke su a matsayin fursuna ba, wannan kudin sun tune haramun. To wannan shine wato irin na irin wato mu'amalar Yahudu tare da Allah jalla wa ala, tare da shari'ar Allah gabaki daya. Babu gaskiya, babu imani na gaske wajen bin su ga shari'ar Allah. To duk wannan abin bayan Allah ya tona musu asiri, ya bayyana irin wannan hali nasu, Allah mai adalci ne, sannan sai Allah ya faɗi sakamakon su cewa kafirai daga cikin su suna da azaba mai raɗaɗi. To sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to ba duk ne fa suke haka ba, kada ka ɗauka kan cewa duk haka suke, saboda yana daga cikin kuskure kai hukuncin jam'u ka ce ai dukkan ba Yahude kaza ne, ko dukkan ba Nasare kaza ne, ko kuma ka ce dukkan Bahaushe kaza ne, ko dukkan Bayarabe kaza ne, wannan kuskure ne. Shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki da yake shine kowa adalci zai ce lakinir rasikuna fil ilmi minkum, amma matabbata a cikin ilimi daga cikinsu, wal mu'minuna da kuma mu'minai sune wato musulmi mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yu'minuna bima unzila ilayka, su kam suna yin imani da abin da aka saukar a gare ka ya Rasulullah, wa ma unzila min qablika, kuma suna imani da abin da aka saukar gabanin ka. Ai wato su ba sai maka tambayar cewa ba za su yi imani da kai ba sai ka saukar musu da littafi daga sama, domin ilimi, tabbata a cikin ilimi yana kore irin wannan sifa, tabbata a cikin ilimi yana kore tambayar kure da tambayar kwakwa da takallufi, saboda shi ilimi bisa ɗabi'arsa yana gyara zuciya. Idan zuciya ta gyaru, sai gabaki ɗaya jiki ya gyaru, ɗabi'a ta gyaru, hali ya gyaru, mu'amala ta gyaru, ibada ta gyaru, komai sai ya gyaru in zuciya ta gyaru. Ala inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluhal jasadu kullu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, akwai wata tsokar nama a cikin jiki, in ta kyautata ta inganta ta gyaru, dukkan jiki sai ya gyaru. To ba abin da yake gyara zuciya in ba ilimi ba. Shi yasa wannan kuma ilimin Allah ta'ala sai sifar da shi, bai ce kawai al-ulama'u minhum ba, sai ce ar-rasikhuna fil ilmi, ar-rusukh, abinda ake nufi da ar-rusukh shine tabbata, kishiyarsa shine al-zilzal, zamewa da makyarkita da karkata. Wato ilimin nasa a tabbace yake, baya buga nan ya buga can, ya rikice, ya zamanto ba shi da rusuhi, ya zamanto nan da nan ya kidme, yau ya ce wannan, gobe ya ce wancan. Ar-rasikh fi ilmi, yana tsaye ya san akan bayyana yake, akan basira yake. To irin wannan ilimin ake nema, wanda yake wannan ilimin ba ka samun sa sai daga wahayi, sai ilimi shine ilimin kitabu was sunna. Dukkan wani ilimi wannan ba zai baka ar-rusukh fil ilmi ba, sai dai shakka, kila wa qala li, an ce wani ma ya ce, ai wani ya ce ba haka ba, ai an ce kaza, irin maganganun mutane, maganganun yan falsafa, babu gaskiya a ciki. Gaskiya tana cikin hujja mabayyana, ita ce qala Allahu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kitabu was sunna shi zai baka ar-rusukh fil ilmi. Allah ta'ala su yake yabo, والراسخون في العلم يقولون آمنا به والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما ستبتا a cikin ilimi suna cewa muna imani da alqur'ani dukkanin sa daga wajen ubangijinmu yake. To mutum taya zaka samu ar-rusukh fil ilm? Shine ka nemi ilimin alkitabu was sunna, kuma ilimin naka ya zama to mai zurfi, ba wai ka tsaya kawai sama ba, kamar yanda yanzu ake yi, kawai mutum yana dan daga ya dan samu dan ilimi zai iya yin lecture, shikenan sai ga zama to malami. Ba haka ake ilimi ba. Shi yasa Imam Muslim lokacin da ya kawo riwayar wani hadisi da isnadi daban-daban, malamai wanda ya ji daga wajensu a fuska a duniya wurare daban-daban, ya kawo shi kansa ya ga abin da ya yi hakika, ya yi kyakkyawan abu, ya ce la yunalul ilmu bi rahatil abdan, ba a samun ilimi da hutun ciki. Ya san wahalar da ya sha wajen samun irin wannan. To irin wannan wato ya san kimar abin da ya sanya, wanda ba wanda zai gane wannan abu. Shi yasa zaka ga waɗansu sun karanta Sahih Muslim, in suka zo suka karanta wannan, Imam Muslim ya ce la yunalul ilmu bi rahatil abdan, to me kuma Imam Muslim yake nufi da wannan? Ba a samun ilimi ta hab da hutu, saboda su ba san abin da, ba su gane komai ma me Imam Muslim yake cewa ba. Amma malami kuwa irin Imam Muslim, wanda ya ga yana ganin wannan, sai kuma ya ga to me Imam Muslim ya yi da hayyafa wannan, yana duba asanid din da yayi, da gwaninta da ya nuna, da ilimin da ya nuna, sai san cewa kwarai ya cancanta ya faɗi wannan. To ba a sa ilimi, dole ka, in kana so ka samu zurfi a ciki, in kana so ka samu tabbata a cikin ilimi, sai kai zurfi a cikin sa, sai ka karanta shi da gaskiya, da tsoron Allah, da nufin ka zamanto a cikin ar-rasikhuna fil ilmi din, ba kawai dan ka zo ka burge ba, ba kawai dan ka zo ka zamanto kan cewa ka tara jama'a ba, ba kawai dan ka zo ka zamanto kai ne ake jin kaset ɗinka, kai ne ake jin ka ko ina ba, a'a, dan ka zamanto cikin ar-rasikhuna fil ilmi, ba su motan Allah ala bayyana, ka zamanto kana da hujja tsakaninka da mahaliccinka, ka zamanto ka samu wannan ɗanɗanon zaƙin imanin da Allah ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani ya waɗanda wato sun ɗanɗana daɗin imani. Daɗin imani zaka ɗanɗana shi da wato ilimi na gaskiya wanda yake sa ka kai aiki. Saboda haka kada a yi gaggawa, ɗalibai masu neman ilimi, samari kada a yi gaggawa wajen neman ilimi, a tsaya a neme shi daga asalinsa, ilimin kitabu was sunna. Mutum ka tsaya ka koyi harshen kitabu was sunna ɗin, ka koyi larabci, ka koye shi da zurfinsa, ba kawai ka ɗan karanta ajurumiya, ka karanta nahwul wadi shikenan ka gama ba, ka tsaya ka karanta har ya zuwa ga khulasa alfiya, ka fahimce ta, ka fahimci ka'idodinta, ka fahimci ilimin sarf, ka fahimci balaga, sannan kuma ka zo ka samu sauran ulumul ala, ka san ilimin mustalahul hadith, yanda za ka gano ingantaccen hadisi da wanda bai inganta ba, sannan ka san usulul fiqh, menene hujja, menene asalin abin da ake gina hukunci a kai, sannan kuma ka je ka shiga cikin littafin furu'a, ka karanta sabanin malamai yayin da suka yi sabani din, ka ga me yayin da suka yi sabani din, ka karanta bidayatul mujtahid, wanda zai nuna maka yaya malamai suke sabawa, domin kai ma idan abubuwa sun zo maka ka san mecece hujja, kuma in malaman sun saba ba kawai ka ce a wannan matsala an yi sabani, to menene, an ce dai akwai kaulani, to an ce kaulani menene, eh to ga wani an dai saba, kowanne kai yayi ya kasa tarjihi, alhali kamata yayi kana da yadda zaka yi tarjihi, ka rinjayar da kauli akan kauli, wannan shine gayan abin da ake nema daga cikin ilimi. Sannan kuma ka san tafsiri, ka shiga ilimin tafsiri, ka san ma'anonin ka zancen Allah jalla wa ala, ka san kuma ka karanta sharhohin hadisai, dan ka san ma'anonin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to da haka ne zai zama to kan cewa ka samu ar-rusukh fil ilm, kuma wannan ba abu ne wanda yake gagara ba. Kada ka dauka kan cewa wannan yaushe mutun zai yi wannan, ai sai ya gama rayuwar ta sama bai yi ba. Sai mutane suna so mi totoyi su ce ba za a yi tsaya ai ma addini aiki ba, sai an je an bata shekaru da sauransu ana abin nan ana ilimi, ba abu ne wanda yake zai gagara ba. Kuma shekarun da ka bata a cikin wannan shekaru ne masu albarka idan dai niyyarka ta inganta, domin abin da kake ibada ne, ba kuma bayan sallolin nafila da masu nafila suke yi bane. Saboda haka lallai mu tsaya akan sha'anin harkar ilimi na addini. Lallai yanzu kaga abin ta kai shi jami'o'i na addinin musulunci, yanzu gashi nan a Kudu ana da jami'a har guda uku, jami'a ta addinin musulunci, daya a Ilori, guda daya a Ibadan, guda daya a Abeokuta, banda kulliyat wanda ake kokari wanda suke yin diploma. Jami'a ne waɗanda suna degree kuma suna so masu fara yin a master da PhD. Muna in banda Katsina da aka bude jami'a musulunci ta Katsina, ita ce kuma muke da ita, ita ma kuma gata ga yadda take. Sai kuma jami'o'in mu da muke da su a cikin jami'o'in mu kamar Bayero, kamar Sokoto, kamar Maiduguri, duk akwai wurin da ake karantar da ilimin addinin musulunci. Wanda yake wannan yana daga rauni, yana nuna alamar raunin mu da rashin kulan mu da harkar ilimi. Kuma lallai idan bamu kafa wato cibiyoyi wanda za a yi ilimi mai zurfi na addinin musulunci ba, to hakika zai zama to kan cewar jahilci zai zo ya kanta a cikin al'umma. Yayin da jahilci ya kanta, shi za a ga sabani yayi yawa a cikin al'umma. Sabani yayi yawa a cikin al'umma, kuma za ka yi ta samun shaidanu suna ta fitowa suna ta batar da mutane. Kullum za ka rinka samun shigege a cikin ilimi, wanda shi ba malamin ba ne amma ya shiga ya sa rigar malamin, shi ake ce ma shigege, alwaghil. Alwaghil wanda ibn Imrul Qais yake cewa abin nan wala waghili, mai shigege wanda ya kutsa kansa bayan ba ciki ba ne, za ka yi ta samun irin shi in ba tsaya an hidimta mai ilimi ba. To da haka ya kamata wato musamman masu iko, masu hannu da shuni su kafa jami'o'i. Yanzu jami'ar hikima ta Ilori wanda ya kafa ta ba malami bane, attajiri ne, cinikin motoci yake yi. Allah ya sanya albarka a dukiyarsa, shine da yake wato yake daukan bakon takar daura da jami'ar Islamiyya take a Ilori, shine ya kafa wannan jami'a da jami'ar hikima. Saboda haka wanda Allah ya ba su dukiya, ba inda ya fi cancanta ka batar da dukiyarka irin wajen hidimar ilimi, domin zai tsaya ne ba kawai cewar bayan rayuwarka kawai zai tsaya ba, a'a zai kai har wani waje ma inda baka taba tsammani ba, har ya kai wani jil wanda baka taba tsammani ba ma, domin wanda duk suka amfana da wannan ilimin, wanda duk ya ji daga wajen wanda ya amfana da wannan ilimin, kana da lada a cikin wannan. Shi yasa malamai suke cewa a cikin sadaka babu sadakar da ta kai irin sadakar da ake mai hidimar ilimi, ta fi kowanne, saboda amfaninta baya tsayawa akan wanda suka fa'idanta da ita, yana wucewa ila masha Allah. Saboda haka mu duba mu ga yadda Allah yake yaban ma'abuta ilimi, matabbata ilimi daga cikin Yahudawa. Allah ta'ala ya ce to su matabbata a cikin ilimi daga cikin Yahudawa, wal mu'minuna, da mu'minai, dan kada ka dauka su ne kadai Allah yake yaban su, a'a hatta mu'minai su ma ba sa tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan ayoyi na cewa ba za su imani ba sai an sauka musu da aya kaza, sai an sauka musu da aya kaza, ba ɗabi'arsu bane. To su kam suna imani da abin da aka saukar a gare ka ya Rasulullah, da abin da aka saukar gabaninka. Wal muqimina as-sala, suwane ne waɗannan al-mu'minuna din, suwane ne waɗannan ar-rasikhuna fil ilmi din? Allah ya ce wal muqimina as-sala nan an kawo shi da wato irabinsa daban da irabin waɗanda aka yi akufi a kansa, wal mu'minuna, sai aka ce wal muqimina as-sala, aka yi masa nasaba. Wannan an yi masa nasaba ne alal wato al-mahsus bil madh, dan a yabe su, ina yaban su sune masu tsayi da sallah. Wato Allah ya kawo su da sigar al-mansub domin ya bayyana wannan sifa ta su, cewa wa mu'minai dinnan sune masu tsayi da sallah, ko kuma ina nufin masu tsayi da sallah, wato sai zamanto maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf taqdiruhu a'ni, ina nufin masu tsayar da sallah. Wal mu'tuna az-zakah, sune kuma masu bada zakka, ai wato ilimin nasu bai tsaya kawai akan karatu ba, a'a kuma suna nan akan aiki. Sabanin waɗanda yanzu suke kiran kansu masu tunani na addinin musulunci, al-mufakkirun, ideologues, kajanci Islamic thought, Islamic thinkers, masu tunani kan addinin musulunci, amma ba sa sallah. Sai lokacin sallah yayi ba su tashi sallah ba, amma kuma sai sun rubuta maka littafai kan addinin musulunci, amma ba sa sallah. Ko kuma masu bincike akan tattalin arziki, hada-hadar dukiya ta addinin musulunci, suna nan yanzu saboda an ga akwai samu a cikin harkar bankin musulunci da inshoran musulunci. Sai ga kowa ya shigo, ana ta hada-hada, ana ta bincike akai, ana ta kara, ana ta rubuce-rubuce, amma kuma ga lokacin sallah yayi ba su tashi sun yi sallah ba. Amma kuma suna ta cewa a'a wannan akwai riba, a'a wannan cinikin an yi fatawa bai dace ba, wai anan za a bi Allah ko ba a bi Allah a cikin sallah ba. To wannan ba sifa ar-rasikhuna fil ilmi bane. Farkon alamar cewa mutum iliminsa mai albarka ne yana aiki da shi, shine ya zamanto yana tsaye da sallah, yana ba da zakka. Wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir, haka zalika mu'minai da Allah da ranar lahira, su ma duk suna cikin waɗannan waɗanda Allah ya musu togaciya. Wato wannan domin a shigar da waɗanda daga cikin Yahudawa, daga cikin ahlul kitab, wanda su ba rasikhuna fil ilmi bane amma kuma sun yi imani, akwai su ar-rasikhuna fil ilmi daga cikin Yahudawa irin su Abdullahi ibn Salam, malami, babban malami, dan malami, jikan malami. Lokacin da ya zo ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya masa tambayoyi na ilimi wanda za su tabbatar da alamomin da ya sani na alamun na annabin ƙarshen zamani, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana amsa masa, sai ya ce, ya Rasulullah, Yahudawa maƙaryata ne, idan yanzu suka san nayi imani za su faɗi cewa ni ba komai bane a cikin su, amma ka kira su kada ka gaya musu na musulunta, ka tambaye su wane ne ni a cikin su. Da suka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kun san Abdullahi ibn Salam? Suka ce, eh, zaka alimuna wa ibn alimina wa khairuna wa ibn khairina, wannan malamin mu kenan, dan malamin mu, kuma wato zababbe a cikin mu, fiyayyen mu, wanda ya kuma dan fiyayyun mu. Yace, me za ku ce in yi musulunta? Tace, ina Allah ya kiyashe shi. Sai ya fito ya kalmar shahada, suka ce, sharruna wa ibn sharrina, kaji ashararin mu kenan, dan ashararin. Yace, ka gani ya Rasulullah, abin da nace maka kenan, gangame ne. Saboda abin nasu san zuciya ne. To amma ba su ne kadai Allah yake yabonsu ba, akwai waɗanda suke ba malamai ba daga cikin Yahudawa ɗin, shine sai Allah ya ambata, wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir, da masu imani da Allah da ranar lahira. Wato daga cikin Yahudawa waɗanda ba rasikhuna fil ilmi ba amma kuma suna da imani, kamar wannan ba Yahudan da yake ma Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima, saurayi ne, makwabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma kuma yana yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima. Haka Allah ya jefa masa san Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana Yahudancin nasa, sai ya rashin lafiya, rashin lafiyar ajali. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya ziyarce shi, ya je ya duba shi. Kaga wanda ya nuna kan cewa haƙƙin kyautata ma makwabci ba sai in kawai shi musulmi bane, amma ya zamanto dan mutum ba musulmi bane kawai, sai dai in ka kalle shi sai harara, in ka kalle shi ai dole ne a nuna maka kafirai gilda, dole ne a nuna musu ba dama, a'a wannan ka saba musu sunna. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rashin lafiya sai ya je ya kai masa ziyara, ya je ya zauna a gefen kansa, a kan gadansa, a inda kansa yake, ya ce, ce ne la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saurayi sai ya kalli ubansa, ya rasa yaya zai yi, ya bi Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma ga ubansa, ya bar addinin iyayensa. Sai uban ya ce masa, ati abul qasim, yi biyayya ga Abul Qasim. Sai ya kalmar shahada, a ran nan ya bar duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, amila qalilan wa ujira kathira, aiki dan karami dan kadan yayi amma aka bashi lada mai yawan gaske. To arziki kenan, wannan shine arziki. To Allah ya yabe su, ya ce, wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanutihim ajran azima, wadancan wadanda muka ambata dinnan, ar-rasikhuna fil ilm wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir, da kuma wal mu'minuna, su musulmi kenan, sanutihim ajran azima, da sannu zamu ba su lada wanda yake mai girma, wato tun anan duniya, da sannu zamu ba su lada wanda yake mai girma, shine a ranar lahira Allah madaukakin sarki zai ba su aljanna. Wato waɗanda suke daga cikin ahlul kitabi, suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ladan su double za a ba su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗanda suke, yace, thalathatun yu'tuna ajrahum marratayn, mutane uku za a ba su ladan su sau biyu. Na farko ya ambaci mutum daga cikin ahlul kitab, yayi imani da annabinsa, sannan yayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aikin da yayi a cikin wancan addinin na alkhairi sai Allah ya tabbatar masa da shi, kuma duk aikin da yake a cikin musulunci lada biyu za a bashi, sabanin sauran musulmi za a ba su lada ɗaya, shi ribi za a bashi. Sannan kuma da mace da bawa wanda ya kula da haƙƙin ubangidansa kuma ya kiyaye haƙƙin Allah, shi ma sai a bashi lada biyu. Da kuma mutum da ya samu kuyanga ya kyautata tarbiyyarta, ya tsare ta sannan ya aure ta, to shi ma za a bashi lada biyu. Wannan shi ne lada mai girman da Allah ta'ala zai ba ma waɗannan, wato wanda yake kuma haddamu mu ne a cikinsu. Na'am.
Inna auhayna ilayka kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا.
الله يجزي إنا أوحينا إليك حقيقة مو من يوحي يزوى غريك يا رسول الله kama auhayna ila nuhin, kaman yanda muka yi wahayi ya zuwa ga Nuhu, wan nabiyina min ba'dihi, da kuma ya zuwa ga annabawa waɗanda suka zo bayan sa. Wa auhayna ila ibrahim, mun yi wahayi ya zuwa ga ibrahim, wa isma'il da isma'il, wa ishaq da ishaq, wa yaqub da yaqub, wal asbaqi da jikokin annabi da ƴaƴan annabi yaqub, wa isa da annabi isa, wa ayyuba da annabi ayyub, wa yunus da annabi yunus, wa harun da annabi harun, wa sulaiman da annabi sulaiman, wa ataina daud da zabura, kuma muka ba mu annabi daud zabura. Wato kada mu manta, yahudawa sun ce Allah ta'ala ya sifanta su da mummunan sifar su na wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, muna imani da waɗansu manzanni ba ma yadda da waɗansu. Kuma suka ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar musu da littafi daga sama, kamar yadda aka saukar mana da annabi Musa at-Taura, wato dokokin at-Taura guda goma, dokokin da ke cikin at-Taura guda goma. Wato kenan kamar suna cewa abin da yasa ba mu yadda muke kafirce ma waɗansu, saboda ba mu yadda cewa ai wahayi aka yi musu ba annabawan gaskiya bane. Idan annabawan gaskiya ne kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, to yazo mana da littafi mana kamar yadda aka ba mu annabi Musa al-Wah, wato allunan at-Taura, shi ma ya zo mana da irin wannan allunan. In yayi haka, to shikenan sai a ce hujjarmu na cewa ba mu yadda da annabawa ba, ba mu da hujja. To shine sai Allah bayan ya nuna rashin imaninsu da rashin iliminsu da kuma wato zaluncinsu, da tona musu asiri da yayi da cewa rashin addini ne yasa suke irin wannan tambayar, amma masu addini masu ilimi daga cikinsu ba sa wannan, to sai kuma Allah ya zo ya rusa hujjarsu. annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya masa wahayi kuke cewa ba ku yadda da shi ba, ai ba shine farkon wanda ake ma wahayi ba. Annabi Nuhu an masa wahayi, yazo da alluna na at-taura. Annabi Ibrahim an masa wahayi, yazo da alluna kamar yadda annabi Musa yazo. Koko Allah wahayin da zai yi wanda za ku yadda da shi sai kawai wahayin da ya zo ma annabi Musa da shi na cewa an bashi alqur'ani, an bashi littafi da suka zo. Annabi Musa da aka bashi littafi din da aka bashi alluna shine kadai wahayin da Allah ya masa, ba Allah ya masa zance ba. Wa kallama Allah Musa taklima shine hikimar da ba ambaci annabi Musa a cikin wa auhayna ila Musa ba, sai aka ce wa kallama Allah Musa taklima, dan a ce ai wahayi iri-iri ne. Saboda haka ba wai sai annabi ya zo da allo bane za a tabbatar da annabcinsa. In banda haka me ya tabbatar da annabcin waɗannan annabawan da kuka yadda da su? Dan haka in kun tabbatar da annabcinsu tare da cewa wahayi akai musu, to kamar yadda akai musu wahayi haka akai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda gaske kuke ku imani da annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka hujjar su Allah ta'ala ya rusa ta, kuma a cikin wannan ya bayyana waɗannan manya-manyan bayin Allah da irin yadda Allah madaukakin sarki wato ya zabe su yayi wahayi a gare su. Wahayi abinda ake nufi da wahayi shine sanarwa ta fus, wato sanarwa ba mubashara ba, a sanar da mutum bil ishara. Wahayi da Allah ta'ala yake ma annabawa, Allah ta'ala ya ce iri-iri ne, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahya, baya yiwuwa ga Allah madaukaki, baya yiwuwa Allah ya magana da wani annabi, da wani mutum, sai dai ta hanyar wahayi, aw min wara'i hijab, ko ta bayan hijabi, kamar yadda Allah ya magana da annabi Musa ya ji zancen Allah bai ga Allah ba. Aw yursila rasula, ko ya turo da mala'ika, fayuhiya bi idnihi ma yasha, sai mala'ika ya saukar masa da wahayi, sai mala'ika ya isar masa da sakon da Allah madaukakin sarki ya wahayi ya zuwa gare shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya zo a hadisin Aisha da aka tambaye ta yaya wahayi yake zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ahyanan ya'tini mithlu salsalatil jaras wa dhalika ashadduhu alai, wani lokaci yana zuwa mun kamar wato ka rinka buga sarka akan fan dutse, akan dutse wanda yake mulmulallan dutse din nan, ka dauki wato ankwa ta karfi kana bugawa akan dutse, ka san yanda zaka ji, wato kamar yanda haƙorinka ne irin idan ya hadu din nan, haka zaka ji a cikin kunnanka, ba zaka iya daurewa ba. Yace wa huwa ashadduhu alayya, shine yafi tsanani a gare ni. Sannan idan aka yaye, idan wannan abin ya tafi sai ya kiyaye abin da yake. Yace wani lokaci kuma sai mala'ika ya zo mun a sifar mutum, sai ya sanar da ni abin da Allah ya sanar da shi, ya umarce shi ya sanar da ni, sai in ji sai in kiyaye. Wani lokaci kuma ya ga mala'ikan, wannan iyakar hadisin kenan, a wani lokaci kuma ya ga mala'ika din a sifarsa, bai kuma wannan bai samu gare shi ba sai sau biyu. Lokacin da ya gan shi ya fito ya sauko daga dutsen Hira bayan fatratul wahayi, ya gan shi yana zaune a kan kujera ya cika sama da ƙasa, gabaki ɗaya ya cika sama da ƙasa, yana da fuka-fuki guda 600, ba abin da yake gani, ya kare rana ma gaba ɗayanta. Ya gan shi bai sake ganinsa a sifarsa yanda yake ba, sai kuma daren da aka yi Isra'i da shi a sama inda sidratul muntaha, wala qadra ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha. Lokacin nan ya ga mala'ika Jibril shi ma a hakikanin sifarsa. To wannan in ba annabi ba, ba wanda zai iya daukan wannan ganin. In wanda ba annabi ba, idan ya ga mala'ika sai buzuciyar ta buga shi kenan, sai ran ya fita, ko kuma ya haukace, kwakwalwar ta burkice gaba daya. Kana gani mutane suna ganin shaidanu ma suna haukacewa, balla tana ga mala'ika masu urdin cewa za su ga ruhanai in aka ba su, idan aljani ya zo sai su haukace, saboda zuciya ba ta iya dauka ba, ballantana mala'ika. To annabawa yana daga cikin Allah, yanda bambancin da Allah ya yi tsakanin annabawa da sauran mutane, cewa su za Allah madaukakin sarki ya shirya zukatansu yanda za su iya ganin wannan. To Allah ta'ala ya ce ba annabi shine farkon annabawa ba, mun yi wahayi gare ka kamar yadda muka yi wahayi ya zuwa ga annabi Nuhu, shine annabi Nuhu shine manzo na farko. Akwai bambanci tsakanin manzo da annabi, kowane manzo annabi ne, amma ba kowane annabi ne yake manzo ba. Manzo shine wanda aka yi masa wahayi kuma aka bashi shari'a wanda take zai kasance a kanta kuma ya dora mutane akan wannan shari'a. Annabi shine wanda aka yi masa wahayi, aka umarce shi da ya isar da wahayin, amma ba a bashi shari'a ba, yana biye da shari'ar wani annabi ne ta gaba, wani manzo ta gabaninsa. wannan shine bambanci tsakaninsu. Waɗansu suna cewa annabi shine wanda aka yi masa wahayi amma ba a umarce shi da ya isar da wahayin ba, amma ya isar da wahayin sai dai min babil amru bil ma'ruf. Manzo ku shine wanda aka yi masa wahayi aka umarce shi da ya isar da wahayin, amma wannan da yawa daga cikin malamai muhaqqiqun sun nuna cewa wannan ta'rifin ba sahihi bane. Ta'rifi na farko wanda muka ambata shine wanda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya rinjayar, kuma shine waɗanda suke malamai masu sirfin bincike akan sha'anin tauhidi suka rinjayar cewa manzo shine wanda aka yi masa wahayi, aka yi masa umarnin kuma ya isar da wahayin, kuma aka yi masa wahayin shari'a wanda yake akanta. Annabi kuwa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar annabi Musa, kamar annabi Ibrahim, kamar annabi Isma'il, kamar annabi Isa. Annabi Isa shi ma ya zo da shari'a daban, tunda ya ce wal yuhilla lakum ba'd alladhi harrama alaykum, mun halatta muku wannan sashin abinda aka haramta muku, ya zo da shari'ar linjila. Amma kaga kamar annabi Ishaq, shi akan shari'ar annabi Ibrahim yake, shi ba manzo bane, dan haka ba ambace shi manzo ba. Sai aka cewa basharnahu bi Ishaq nabiyyan min as-salihin, amma shi kuwa annabi Isma'il aka ce innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, aka ambace shi cewa shi manzo ne. Annabi Harun shi ma aka ce masa shi ma manzo ne, inna rasula rabbika, saboda shi ma yana da shari'a kamar da annabi Musa yake da shari'a, shari'ar ta su ce su biyu. Saboda haka wannan shine ta'rifi wanda yake abin zabi. To annabi Nuhu shine manzo na farko, kafin shi annabi Adam annabi ne, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi dangane da annabi Adam, aka ce ya rasulullah Adam anabiyun hu, yace na'am nabiyun mukallam, yace kwarai annabi ne wanda aka yi zance da shi, wato wanda aka yi masa wahayi daga Allah. Wan nabiyina min ba'dihi, da kuma annabawa wanda suka zo bayan annabi Nuhu, duk Allah ya wahayi ya zuwa gare su. Wa auhayna ila Ibrahim, mun yi wahayi ga annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim shine annabi na farko bayan shine annabi shi ma annabi ne wanda ya zo bayan annabi Nuhu. Tsakaninsa da annabi Nuhu akwai karni, a bisa abinda malaman Isra'ilawa suke daga yazo daga cikin bani Isra'il, akwai karni wajen guda shida tsakaninsu. Wal ilmu indallah, kuma an haife shi a kasar Iraq, a birnin Ur, ya dawo kasar Palestine ta Sham, ya mutu a nan Madinatul Khalil, wanda ake ce garin Hebron yanzu, wanda yanzu ana nan ana ba ta kashi a Isra'ila. Jiya masu karanta jarida kun ji abin da yake faruwa da ƴan al-jihadul islami, sun kai hari sun kashe waɗansu sojojin, waɗansu yahudawa masu ɓace gidajen musulmi Falastinawa, sun kashe biyar daga cikinsu a garin Khalil Hebron. A nan ake cewa kabarin annabi Ibrahim yake wajen wal ilmu indallah. Wa Isma'il, haka dalika Isma'il dan annabi Ibrahim ne, uwarsa ita ce kuyangar da muƙauƙar sarkin Misr ya bashi ya bama annabi Ibrahim. Hajara ita ce uwar annabi Isma'il, kuma ita ce wadda annabi Ibrahim ya zo ya zaunar da ita da ita da ɗanta a nan Makka. Sannan ita ce ta so mai yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, tana neman wanda zai zo ya bata ruwan sha, har Allah madaukakin sarki ya turo mala'ika Jibril ya zo ya ceki inda Zamzam yake da fuka-fukinsa, zuwa ya bulbulo ta zo tana sha, saboda kishirwa ta zo, maimakon ta kyale shi ta rinka ɗiban ruwan sai ta rinka haka. Don haka inda ba dan wannan haka da ta yi ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu ummu ibn Isma'il, Allah ya ji kan ummu Isma'il, da ta bar shi da ya zamanto wato idaniyar ruwa ne da zai rinka bulbulowa yana kwarara, amma sai zamanto a sifar rijiya ba idaniyar ruwa ba. To ita ce ta so mai yin Safa da Marwa, muke koyi da ita, ya zamanto Allah ya tabbatar mana shi a cikin ayyukan hajji. Kun ga yadda musulunci yake tabbatar da martabar mata, masu cewa addinin musulunci addinin maza ne kawai, addinin azzalumai maza, male chauvinist kamar yadda suke faɗa. To gashi mace ce wadda ta yi abu, Allah ya yarda da aikinta, ya amince mata, har ya sanya shi ya zamanto shari'a da al'ummomi annabawa, Allah madaukakin sarki ya sanya su kasance akan wannan aiki. Shi annabi Isma'il shi aka aiko shi zuwa ga mutanen Jurhum, wanda suka zauna tare da shi a Makka, kuma ya kasance akan shari'a wanda yake akanta, mutanen Jurhum kuma suke akanta. Gurgubin wannan shari'ar shine yazo har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Larabawa suke akanta, akwai abubuwa na gurgurdin shari'ar Annabi Isma'il da suka rike, wanda daga ciki akwai aikin hajji, daga ciki akwai dokar diyya, daga ciki akwai daga ciki akwai aure irin na sunna. Duk waɗannan yana daga cikin abinda suka samu daga shari'ar Annabi Isma'il. To shi ma Allah ne ya masa wahayi. Wa Ishaq da Ishaqa, Ishaq shine dan Sara, shine wanda mala'iku suka yi ma Sara al-Bushr da cewa za ta samu ɗa wanda yake malami masani. Ta ce alidu ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha, yanzu zan haihu alhali na zamanto tsohuwa tukub-tukub, ga wannan mijin na shi ma ya zamanto tsoho tukub-tukub, ina za mu haihu. Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku suke ce mata atajibina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bait. Ta haifi Ishaq, wa basharna ha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub, muka yi mata albishir da Ishaq, bayan Ishaq kuma Yaqub. Yaqub shi kuwa dan Annabi Ishaq ne, shine Isra'il, shi ake ce ma Isra'il, shine dukkan bani Isra'il suke dangantuwa ya zuwa gare shi. Yana da ƴaƴa guda 12, kowane ɗa guda ɗaya daga cikin ƴaƴansa shine ya zamanto kakan kabila daga cikin kabilun bani Isra'il guda 12. Amma waɗannan da kuke gani na Isra'ila sahayina din nan, akwai wata kabila ta 13 da suka kirkiro, ba bani Isra'il bane hakikatan, wanda ake cewa Ashkenazi, Hazariya ne, su ba bani Isra'il din bane. Daga baya ne suka shiga cikin addinin Yahudawa, suka ce su ba su saje domin musulmi su ba su mu'amalar ahlul kitab. Asalin Yahudawan bani Isra'il sune wanda ake cewa Sefadim, sune Yahudawan Morocco, Yahudawan Iraki, Yahudawan Yemen, Yahudawan Iran, amma Yahudawan Russia, Yahudawan Poland, Yahudawan Slovakia da waɗannan Yahudawan da suka zo daga wato ƙasashen Turai, waɗannan ba Yahudawan bani Isra'il bane. Shine wani bature da ake ce masa Arthur Koestler ya rubuta littafi The 13th Tribe, kabila ta 13, dan ya nuna kan cewa waɗannan Yahudawan da suke da'awar su bani Isra'il ne, asali ma ba bani Isra'il bane, dan ba sa cikin kabilu 12 din, wata kabila ce ta 13 da ta shigo daga baya. Duk waɗannan da kuke gani su Moshe Dayan, su abin nan Netanyahu da sauransu, duk irin waɗannan ne, ba su ne ainihin bani Isra'il, ba jikokin annabawa bane. Duk da nasabta wanda ma suka nasabtu zuwa ga annabawa, nasabarsu zuwa ga annabawa bata amfane su da komai ba, yayin da suka kafirce ma Allah. Hatta su kansu sauran kabilun 12 bata amfane su da komai ba. To waɗannan su ne al-asbab, waɗannan kabilu 12 da Yusuf da Binyamin da Lawi da Naftali, sunayen dai 12, wanda sunayensu suna nan, duk malaman tafsiri sun ambace su, kuma yana nan a cikin sunayensu, duk yana nan ambatansu, yana nan a cikin masu karatun Bible sun san sunayen nasu. To su ne al-asbab, dukkaninsu annabawa ne, ƴaƴan Annabi Yaqub guda 12. Wa Isa da Annabi Isa, shi ma annabi ne, Allah ya wahayi gare shi, kuma manzo ne, shi ne aka bama shari'ar Injila, shi ne Isa ɗan Maryam, wanda babu wani annabi tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 600, tsakanin haihuwar annabi Isa da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ayyub da annabi Ayyuba, annabi Ayyub an ce balarabe ne, shi annabi Ayyub an ce kafin annabi Ibrahim ne, waɗansu kuma suka ce a bayan annabi Ibrahim ne, amma suna da ƴan uwantaka da annabi Ibrahim, amma baya daga cikin zuriyar annabi Ibrahim, waɗansu kuma suka ce daga cikin zuriyar annabi Ibrahim. Shi ne annabin da Allah maɗaukakin sarki ya jarabce shi da ibtila'i, ya yi haƙuri, Allah maɗaukakin sarki ya yi masa kirarin yabo da cewa inna wajadnahu sabira, mun same shi mai tarin haƙuri, ni'mal abdu, madalla da wannan bawa namu, innahu awwab, mai yawan komawa ga Allah ne. Wa Yunus da annabi Yunus, shi ne sahibul hut, shi ne wanda ya shiga cikin wanda Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga kabilan Ninawa. Ninawa kabila wato gari ƙasa ce wadda take tsakanin Misra da Sham. Allah ya aiko su annabi Yunus ya zuwa gare su, yayi kira ba su yi imani ba, Allah ya ce zai aiko musu da azaba, don haka sai ya gudu don ya tsira daga azaba, kada azaba ta faɗo ta same shi a cikin mutane azzalumai, ba tare da Allah maɗaukakin sarki ya masa izini ya fita ba. Saboda haka bisa wannan Isa zai tana nan sananniya, wanda aka yi ƙuri'a aka ce akwai wanda ya gudu ba tare da izinin shugabansa ba, don haka ƙuri'a ta faɗa kansa, aka ce a jefar da shi daga cikin ruwa. Da aka jefar da shi daga cikin ruwa, katin kifin nan whale ya haɗiye shi ya zauna a cikinsa har iya lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya yi, amma dai yana ciki yana addu'a yana roƙon Allah yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allah ya yaye masa wannan bakin ciki kifin nan ya amayar da shi a gefen teku sannan Allah ya mayar da shi yace ya tafi zuwa ga wannan mutanen ya sake kiran su zuwa ga addini Allah ta'ala yace fa amanu famatta'nahum ilahin suka yi imani Allah yace muka kyale su har zuwa ga wannan lokaci to shi ma Allah ya masa shi ma annabi ne Allah ya masa wahayi wa harun annabi harun shi ma annabi ne kuma manzo wa sulaiman shi ma annabi ne kamar yanda Allah ta'ala ya ambace shi a nan wajen kuma haka ya ambace shi a cikin suratul an'am yana daga cikin annabawa na zuriyar annabi ibrahim wanda Allah ta'ala ya ce ulaika alladina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa kage yace ya ba su hadda annabci wa sulaiman wa ataina daud zabura amma kuma ba mu annaba daud zabura ita ce littafi da Allah ta'ala ya ba shi az-zabur asalin ma'anarsa al-kitab ana cewa az-zabur ana cewa az-zubur kuma qira'atan ne hamza yana karanta wannan aya duk inda ta zo a cikin alqur'ani da az-zubur amma sauran jumhurin qurra suna karanta ta az-zabur amma duk ma'anarsa shine littafi da aka rubuta to littafin annabi daud ya kunshi ne littafin sa wanda yake karantawa Allah ya ba shi kuma zakin murya idan yana karantawa zai karanta a cikin sallah za a yi sahu na mutane a bayan sa bayan sahun mutane sai sahun mala'iku dabbobi sai su zo a gefen dutse suna sauraro a tsuntsaye a cikin wato a cikin shekarsu da akan reshe sai su kawai su shiru su ma suna sauraro suna tasbihi tare da shi tasbihin da Allah ne kada ya san irin yanayin sa amma haka za su zo in yana yin karatu duk su zo tare da shi inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashi wal ishraq wat tayra mahshuratan kullun lahu awwab annabi daud kenan kuma yana da zakin murya shi yasa ne annabi abu musa al-ash'ari yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji karatun sa yace laqad utita mizmaran bin mazamiri ali daud an baka zakin murya irin zakin muryar annabi daud ali daud da ake nufi annabi daud din kansa ake nufi in yana karatun alqur'ani karka so kaje kamar annabi musa kamar abu musa al-ash'ari kenan shi ma matan annabi sallallahu alaihi wasallam in yana karatu ba sa iya bacci sai su tashi dan su saurari karatun sa da aka gaya masa yace ai da idan suka gaya masa yace ai da na san kuna ji da na dada kawata karatun fiye da yanda nake yi ma to haka ake so a kawata karatun alqur'ani babu abin da yake da dadi irin ka ji wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ba abin da yake son ya saurara ya ji irin sautin annabi mai dadin murya da karatun alqur'ani saboda haka dadin murya wajen karatun alqur'ani abin nema ne eh saboda haka ku daina aibata masu bin karatun ba abin da ake so irin wannan to Allah madaukakin sarki duk wanda Allah ya bashi zakin murya ya bashi rabo daga cikin rabon da Allah ya ba mu annabi Dawud sai ya gode ma Allah wa rusulan qad qasasnahum alayk da kuma mun aiko manzanni wadanda yake mun baka labarin su mun gaya maka su sune wanda Allah ya ambata ba a nan wajen ba tun min qablu tun a da can mun sanar da kai irin su annabi Hud irin su annabi Salih irin su annabi Shu'aib wanda babu ambatan su a cikin littafin ahlul kitab babu ambatan annabi Hud idan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kofe ya dauko zuwa ya samu bible yaje ya kofa yazo ya cancanta labarai ya sa wa mutane da hikima domin mutane su yadda da shi amma ya kwaso ilimin daga wajen ahlul kitab ne to ina ya samu labarin annabi Hud ina ya samu labarin annabi Salih ina ya samu labarin annabin da aka kai wa mutanen Tubba ina ya samu labarin annabin da aka kai wa mutanen Ras duk babu su a cikin bible babu su a cikin littafin ahlul kitab shi yasa Allah ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl akwai manzanni domin aiko su mun baka labarin su tun kafin wannan wadanda muka ambata maka anan wa rusulan lam naqsusum alayk da kuma wadan su manzanni wanda ba mu kai maka su ba wato manzannin suna da yawa Allah wadanda ya ambata dan a san su wanda hikima da ibra da izina ta isa akan su ne amma akwai sauran annabawa tuli wanda yake ba a san su ba domin in ka tsaya ka duba irin mutanen da suke irin su Australia din nan irin su South Africa South America din nan dukkan wadansu mutane Allah ya aiko annabi gare su sai ka ce su ba aiko annabawa ba dan ba mu samu labarin su a cikin alkur'ani ba an aiko musu annabawa shi yasa za ka ga sun san Allah suna da imanin ranar lahira sai dai sun gurbata addinin nasu da shirka da gori kamar yanda dukkan addinan annabawa ake musu bayan annabawa sun wuce sanna Allah ya ce wa kallama Allahu Musa taklima Allah ya yi zance da annabi Musa zance na haƙiƙa zance shi yasa ya ce takliman zance na haƙiƙa ba majazi bane tunda Allah ta'ala ya ce fastami' lima yuha wa anahtartuka fastami' lima yuha kuma na zabe ka saurari abinda za a yi maka wahayi saboda haka kaga ba wai cusa masa ake a cikin zuciyarsa kawai sai ya fahimci zancen Allah ba, istima'i yayi. Da me ake istima'i? Da zuciya, ai da kunne. Aka ce masa fastami lima yuha, saboda haka zancen da Allah ya da Annabi Musa zance ne na hakika. To amma kaga ai wannan jinsin ne na wahayi, saboda haka wanda ya nuna cewa kenan wahayin da aka yi ma Annabi Musa da aka turo masa ga alluna daga sama rubuce da ka'idodin at-taura, ba shi ne kawai wahayin da ya zo masa daga Allah ba, inda shi ne kaga da sai a ce wa auhayna shi ma ila Musa a ambace shi. Amma sai Allah ya faɗi wani jinsi na wahayi da ya ma Annabi Musa wanda yake ba saukar da at-taura bace a cikin alluna. Dan haka wahayin da Annabi Allah ya ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma irin wannan ne, dan Allah ya bashi ya masa wahayi ba tare da ya saukar masa da alluna daga sama ba, wahayinsa tabbatacce ne kamar yadda yake ya ma Annabi Musa zance daga shi sai shi. Wannan ya daga cikin mizar Annabi Musa wanda Allah ya bashi bai ba ma sauran annabawa ba, kamar yadda Allah ta'ala ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah, ga manzan waɗancan sune manzanni da muka fifita sashin su akan sashi, daga cikin su akwai wanda Allah ya zance da shi. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya yi zance da shi a daren Isra'i. Allah ya yi zance da shi mushafahatan ba tare da wasitan mala'ika Jibrilu ba, ya ji zancen Allah kamar yadda Allah ya zance da Annabi Musa. Shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wannan falala da Allah ta'ala ya yi masa. Allah ya ce rusulan mubashirina wa mundirina, waɗannan manzanni da muka aiko, mun aiko waɗannan manzanni mubashirina, suna masu yin masu bishara, wato masu yin albishir ga wanda suka bi su da aljanna. Wa mundirina, masu kuma yin gargadi, wannan shine aikin manzanni, masu bishara, masu gargadi, masu sanarwa. Ba sun zo ne ba mala'iku bane da za su tsaya su rinka kiyaye ayyukan mutane, ba ƴan gadi bane akan mutane su tsaya akan su dole sai sun bi, a'a iyakar su sanar, wanda ya bi ya azurta, wanda bai bi ba kuma ya zamanto ya halaka bisa hujja. Li Allah yakuna linnasi ala Allahi hujja, domin kada mutane su zamanto, kada hujja ta kasance ga mutane akan Allah ranar alkiyama su ce ma ja'ana min bashirin wala nadir, an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadir, kada ku ce ba wani mai gargadi da yazo mana, ba wani mai bishara da yazo mana. Faqad ja'akum bashirun wa nadir, mai faran mai albishir mai gargadi ya zo muku. Wannan shine hikimar da Allah ya sa ya aiko annabawa, dan ya zamanto cewa komai sai yayi uzuri. Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, ba ma yin azaba, ba mu zamanto masu yin azaba ga mutane ba har sai mun aiko musu da manzo. Ya zamanto kan cewa suna da hujja akan bin Allah, in suna hujja ta tabbata a gare su kansu ba Allah. Wa kana Allahu azizan hakima, kuma Allah ya kasance mabuwayi ne mai hikima. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka, to duk a wannan in su basu shaida ba gare ka ya rasulullah da manzanci, har yanzu suna inkarin annabcinka, to lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka, to Allah shi yana shaida da abin da ya saukar gare ka. Anzalahu bi ilmi, Allah ya saukar da shi gare ka da iliminsa da saninsa. Wal mala'ikatu yashhadu, mala'iku ma masu shaida ne. Wa kafa billahi shahida, Allah ya isa ya zama shaida. In aka ce Allah ya yi shaida, ina ruwan mu da shaidar bayhudi? In aka ce Allah ya riga ya yi shaida, duk da mala'iku suna da daraja, amma shaidar Allah ta isa. To wannan shine Allah ta'ala yake bayyana, wannan ya isa matuka wajen bayyana matsayin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, cewa Allah shi da kansa yana da shahadan muhammadur rasulullah. Allah yana shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, wahayin da yazo masa daga Allah yake, kuma Allah ya saukar da shi da ilimin sa, wato ba shaidanu bane suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake gane gane. Wa ma tanazzala bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un, Allah yake ba shaidanu ne suka saukar da alqur'ani ba, bai cancance su ba, ko ba za su iya ba, wane su wane saukar da alqur'ani? To Allah kuma ya isa ya zamanto shaida. Dan haka wannan a cikin wannan akwai kwankwasar zukatan Yahudawa, cewa idan ku ba ku yi shaida ba har kuke neman kan cewa sai ya sauko muku da littafi daga sama, sannan za ku yi shaida akan cewa shi manzon Allah ne, tunda Allah shi ya riga ya yi masa shaida. Allah ya riga yayi masa shaida akan abin da yazo masa wahayi ne wanda yazo masa daga Allah Allah ya sanya mu a cikin wanda suke shaida Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulaka faktubna ma'a ash-shahidin Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulaka faktubna ma'a ash-shahidin Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulaka faktubna ma'a ash-shahidin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين